Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gwamnatin Joe Biden ta ce tana son turba a kokarin da take yi na kwashe dukkan Amurkawa da ke Afghanistan nan da ranar 31 ga watan Agusta da ta tsare wa kanta na kammala kwashe jama'ata. Sai dai majalisar dokokin Amurka na ganin lokaci na kurewa wajen kwashe kawayenta da suke fuskantar kalubale daga 'yan Taliban yayin da suke kokarin kaiwa ga filin tashin jirage da ke Kabul. Yau batun da zamu duba kenan a shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. To lokacin da Amurka ta diba wa kanta na ficewa daga Afghanistan na ci gaba da karatowa. Yayin da dubban 'yan kasar ta Afghanistan suka yi dandazo a filin tashin jirage na Kabul a kokarin da suke yi na ficewa daga kasar. Ranar 31 ga watan nan na Agusta, Amurka ta ware wa kanta a matsayin ranar da za ta kammala kwashe jama'arta da kawayenta. Ko da yake fadar White House ta ce kasar ashirye take ta ci gaba da zama idan hakan ya zama dole. Jen Psaki ita ce sakataren yaɗa labarai a fadar ta White House.
The president was briefed this morning on contingency plans and continues to have optionality.
Kace an yi wa shugaban kasa bayani da safiyar ranar Laraba kan matakin da za a dauka idan har ya soya ra'ayinsa, inda cewa muna kan hanya a kokarin da muke na kammala wannan aiki nan da ranar 31 ga watan nan na Agusta. To duk da cewa bata amince da Taliban a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar ta Afghanistan ba, Amurka ta ce za ta dora alhakin kulawa da 'yan kasar a wuyan Taliban din. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken,
I will use every diplomatic, economic, political and assistance tool at my disposal.
Yace zan yi amfani da duk wata hanya ta diplomasiya, tattalin arziki, siyasa da duk taimakon da zan iya yi ta hanyar yin aiki da kawayenmu muga cewa an kare harkokin 'yan kasar. Sai dai wani kalubale da ke tasowa daga majalisar dokokin Amurka shine rarrabuwar kauna da ake samu da ya shafi nuna bangaranci na jam'iyya, inda har wasu manya daga cikin jam'iyyar Democrat suke cewa da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar mai mulki ba su da kwarin gwiwar za a iya kammala wannan aiki nan da karshen wannan wata. Shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi kenan take cewa mutane suna so su kara wa shugaban kwarin gwiwar cewa a kara tsawon wa'adin, amma kuma ya zama dole sai ya auna alfanu da aka sanyin hakan, kuma na aminta da irin shawarar da ya yanke. To sai dai 'yan Republican sun ce da a ce shugaban ya saurari shawarar su wacce ta nemi a kwashe kawayen Amurka tun da fari, da za a iya kaucewa damuwar da yake nunawa kan kare lafiyar dakarun Amurka. Michael McCaul dan majalisar wakilai ne na jam'iyyar Republican, yace mun yi musu alƙawarin za mu kwashe su, ta yaya za su kare dadinmu idan muka kare wannan alƙawari? Tsalika hakan zai iya zama barazana ga tsaron ƙasarmu idan muka bar kawayenmu a rana. Ta yaya za mu iya shawo kan kawayenmu a nan gaba? Shin za su kare yarda da Amurka? Akwai dai rahotanni da ke cewa 'yan kungiyar ta Taliban suna tsare 'yan ƙasar ta Afghanistan da suka gani da takardun biza na musamman a shingayen bincike a lokacin da suke kokarin kaiwa ga filin tashin jirage na Kabul. Batun da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce tana kokarin magancewa. John Kirby shi ne sakataren yaɗa labaran Pentagon. Yace mun riga mun raba takardu da ya kamata mutum ya rike. A mafi yawan lokuta aka sanar mutanen da muka faɗa wa Taliban cewa za su je filin tashin jirage a basu su wuce. Mafi yawansu sun samu wucewa. Ita dai ma'aikatar tsaron ta Pentagon bata ambaci lokacin da za ta fara janye dakarunta da kayayyakin aiki daga filin tashin jiragen na Kabul ba, abinda ya sa gaggan 'yan majalisar dokokin Amurka suka yi gargaɗin cewa za a iya katse jigilar jiragen da ke kwaso mutane nan da kwana biyu. Michael Watts dan majalisar wakilai ne a bangaren 'yan Republican ya ce nan da kwana 6 za mu rufe komai da komai. A gaskiyar magana ba kwana 6 bane, nan da sa'a 48 ne za su ce za su rufe kofofin filin tashin jiragen, su kori mutane, sannan su kwashe dakarun. Wannan ba zai yiwu ba. Ya zuwa tsakiyar makon nan Amurka ta ce ta kwashe mutum 19,000 cikin sa'a 24. A da ranar Alhamis ne wasu hararin kunna bakin wake da aka kai a kusa da filin tashin jiragen saman na Kabul
suka yi sanadin mutuwar mutane da dama.
Babban jami'in soja a rundunar dakarun Amurka General Frank McKenzie ya faɗa wani taron manema labarai da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta shirya, inda ya ce sojojin Amurka 11 ne suka mutu a hare-haren, sannan wasu da dama sun jikkata. Bayanai sun yi nuni da cewa 'yan Afghanistan 60 ne suka mutu, sannan wasu 143 suka jikkata. Masu haro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma mun jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa, a yi hutun ƙarshen mako lafiya.